ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا أقول يا جعل لما دوك كيد يبام يكون هذا وأن درسنا رمضان مبارك أيومنا رانا 20 دبكو يقون رمضان شكرا دود اللي هو 40 دبكو إلى هجرة منذ صلى الله عليه وسلم وأن لا شيء لشاشة لا جوتهم أكو دود بيو 20 شدة لو كشي أظهر شاب يود من 20 دبيو لا أسر كلفي أكو من 30 شدة مغرب شدة من 20 شاترة إشائي كلف بكر من 20 ترى الفجر كما بيرد من بيرد وبذل رجل من تباع إذا ما بيرد من تهدو فتو على نكما كلف شدة من شا شدة شما وبذل رجل من تبيو زوار من تقوم شاهدو إنا ممكن wannan maza bane to mun yi magana wasu abubuwa da wato aka haramta wa mace a lokacin da take da tare da al'adanta. To yanzu muna so mu dan taba akan lokacin da mace wato za ta fara haila ko za ta gama haila. A wani shekara ne za a ce mace in ta gaji ne za a ce haila ne ko kuma ba haila bane? Yawanci malamai take suna bayani ba jinin cuta bane, jinin da yake fita daga cikin wato can mahaifa a duk wata wato na bara'ar rahim wato mahaifan nan ba komai a ciki. Malamai suka ce magana mafi inganci annahu la hadda li aqallihi wala li aktharihi, babu iyaka wato ga mafi karancin haila ko mafi yawan haila. Ba iyaka ne da shari'a ta ce idan mace ta wuce kai shekara 50 daga nan in ta ga jini ba haila bane, babu wannan hadda. Amma galiban mata yawanci a waɗannan tsakankanin farawansu da karewansu, farawa yawanci daga tara abin da ya sama suke farawa, sai da al'ada kuma yakan tsaya ne in aka gangaro zuwa 50 din nan. To da wuya ka samu duk da ba za a rasa ba, amma ba su da yawa waɗanda sun wuce shekaru 50 kuma wato suna al'ada ba su da yawa. To amma a hakan ba za a ce shi ne madogara ba, amma shi ne mafi rinjaye al'aglabiya da yake faruwa wato tsakankanin wannan lokacin ne. Wannan kenan a shekaran girma kenan na cewa yaushe mace in ta gaji ne za a ce al'ada ne, yaushe in an gani ba za a ce al'ada ba. To hakan nan kuma wacce ta fara al'ada, shine malamai suna bambanta mata mubtada da kuma mu'tada. Mubtada ita ce wacce take fara haila, shine yaushe za ta fara, shine wannan shekarun muka abin nan. Mu'tada wacce ta ma tana yin al'ada. To yaushe menene adadin kwanakin su? Shi ma dai a dalilin shari'a ba a ce in mace ta ga jini in ta kai kwana kaza shikenan haila ya tsaya, sauran jini da ta gani ba haila bane, babu wannan. Sai me? Sai a koma ga yanayin ɗabi'an da Allah ya yi ta, halittar da Allah ya yi wa mace. Yawanci wasu suna al'ada kwana uku, shi yasa malamai suke cewa aqalluhu, wato mafi ƙarancin lokacin jinin al'ada shine lokaci guda. Lokaci guda jini zai sauko haka kaɗan sai ya ɗauke, al'ada ne. Wasu ma suna ganin yawmun wa laila, wato yini da dare, in jini yana nan kwana ɗaya ya ɗauke to al'ada ne, ya zo kuma ya tafi. To menene mafi yawan jinin al'ada? Shi ma suka ce kwana 15 ne, wato in tana al'ada har kwana 15, to in ya wuce 15 to ya zama cuta. To wannan fa a bayani da malamai ke yi ne akan haddatawa. Amma wasahi annahu la hadda li aqallihi wala li aktharihi, wato babu wato iyaka na mafi yawansa ko mafi karancinsa. Wasu sun kankara da kwana 15 kamar da muka faɗa. Sai dai idan mace ta ga jinin al'ada, wato yau ta gani kwana ɗaya ya zo ya ɗauke, wancan watan ma ya zo kwana ɗaya ya ɗauke, to shikenan a zuwa na ɗaya na biyu na uku to ta gane al'adanta ita tana jinin har da kwana ɗaya ne. Wacce kuma jini ya fara zuwa mata sai bai tsaya ba har kwana goma har sha biyar, to shi ita ma al'adanta kenan kwana goma sha biyar. In ya wuce fa nan ne suka yi sabani cewa in ya wuce zai zama cuta. Wasu kuma ce a'a madama tana ganin wato jinin al'ada to fa ba za a ce sai kwana goma sha biyar ba. To anan shine malami muna karantawa fiqhul malikiyya kananan littafai muna karantawa hatta a manyan wasu sun kawo cewa mace za ta zauna al'adanta adadin kwanaki, in ya wato wuce adadin kwanakin da ta saba sai ta ƙara kwanaki uku a kai. A cikin kwana ukun nan jinin zai tsaya, in ya tsaya shikenan sai ta yi wanka ta yi ibadanta. Nan gaba idan ya zo a kwanan da ta saban ya wuce sai ta ƙara kwana uku, in ya ɗauke to jinin ya canza kenan, inda tana kwana biyar yanzu ya ƙara takwas ya zama uku kenan, ya zama takwas. Takwas shine al'adanta. To in ya zo ya wuce takwas ɗin fa ba za a ce shikenan cuta ba, nan ma za ta ƙara kwanaki uku. Shine abinda malami ke cewa malam tijawiz 15 yawman ɗin kenan. In har ba ta wuce kai kwana 15 ba, don suna ganin aksar ayyamul haidi 15 yawman ne. To idan ta kai kwana 15 to daga nan sai a ce jinin cuta ne. Wannan fa a kauli ne, saboda babu dalili na shari'a da ya ƙayyade wa mata cewa kwana kaza ɗin nan shine tsarki, kwana kaza ɗin nan shine haila, saboda bambancin mata da Allah ya yi wajen ƙarancin farawa ko ƙarancin ƙarewa ko yawan kowanne. Almuhim dai idan mace ta ji a'rad na zuwan al'ada, dama yakan nuna musu alamomi wasu wajen murɗan ciki ko abu mai kama da haka, wasu kumburin fuska, wasu yanayin jiki da za a ji ko na ɓacin rai ko na tashin zuciya da makamantansu dai, wannan a'rad ɗin suna zuwa musu. Kuma jinin in ya zo shi yasa malami suka yi bayanin launinsa da sauransu ɗin, don ta yiwu akwai jinin cuta nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan matar da ta zo take cewa jini bai yanke mata, Annabi ya ce inna madalika irqun, wato jijiya ne wanda idan wato ya taɓu daga wannan to sai kaga jinin yana sauka daga hanyar wajen mahaifa ne, daga hanya ne, ba can cikin mahaifan ne yake zuwa ba, shi al'ada daga cikin mahaifa ne ke zuwa. Wannan kuma za ka ga jini haka ne, yana da hasken jini haka, kuma ba yi da kauri, kuma ba yi da wari, sabon jini ne kawai yake fesowa yana zuwa. Kuma shi na cikin mahaifa da yake ya zauna ne zuwa wani lokaci, to ya yi ɗan kauri haka, kuma yana in ya zo ɗin yana da wari, kuma yana da duhu fiye da sabon jini, shi ba sabon jini bane da yake kwarara. To da wannan ne ake bambanta shi ko ba shi ba. Allah madaukakin sarki yana bayani akan wannan rata hukuncin wato akan samuwar hailan ne, ana tambayanka akan wato wannan jini ka ce musu shi cuta ne, huwa adha, wato samun shi kenan, idan akwai shi cuta ne kar a zo kusa da shi. Fa atazilu nisaa fil mahidi, ku nisanci mata a lokacin da suke cikin wato haila. Wannan kenan, ba a nan ba a ce sai yaushe suka fara ko sai yaushe suka tsaya ba. Shi yasa malamai ga irin al'adanta in kanat mu'tada ko in kanat mubtada'a. To ya matsayin kuma ganin jini a fiye da sau ɗaya a wata, don abin da aka saba shi ne mace ta yi jinin al'ada guda ɗaya a wata, sawa'un za ta yi na kwana uku ne, kwana biyar ne, bakwai ne, takwas ne, in ya ɗauke to ba zai zo ba sai kuma wani wata, ko dai kwana 30 ko ba ɗaya ko ba biyu, tsakanin nan da yake zuwa. To amma ya idan mace ta ga jini kuma ta samu tsarki a cikin sati biyu kuma ta sake ganin jini, sai ta lura in yanayin jinin na wancan ne, shi ma wannan ɗin hailan ne. Ba za a ce mace wai a wata ne take jini sau ɗaya ba, yakan bambanta. Kamar yadda wata mata muka ce sau ɗaya za ta yi a shekara, wata in ta yi jinin haila to za ta yi ciki ne. In dai jini ya zo ya tafi, to in dai akwai alaƙa to za ta samu juna. To kaga wannan iddanta in miji ya sake ta, kaga sai lokacin da idda ya ƙare. Tunda jinin yana zuwa haka, wanda shekara ke zuwa ita ma sai ta yi shekara uku kafin ta gama idda, ba wata uku ba. Ba za a ce ai larura ne ta yi katse ba, a matukar yana zuwa. Wace tana jinin al'ada wata biyu, ita ma haka. Wadda kuma take a sati bibbiyu, ita kuma in aka yi sati ɗaya da rabi, wata ɗaya da rabi kenan, sati bibbiyu, a sati bibbiyu wata ɗaya da rabi na jini uku ya zo. Ba za a ce ita sai ta zauna wata uku ba, a'a ita kuma iddanta yadda take. tunda mijin da ya zauna da ita ya san iddanta yadda yake, saboda haka yana da niyan kome bayan saki sai ya gaggawa ya komar da ita kar wata ɗaya da rabin nan ya wuce, kar ya ce sai wata biyu zai tashi ya zo ya tadda ita wani ya shiga tsakani. Saboda haka idan mace ta gawo jini sau biyu a wata, in dai wanda ta saba wato ya zo ya zama haka ɗabi'anta yake, ba za a ce ɗaya ne za ta ɗauka jini ɗayan ta ce cuta ba, a dukkan su jini ne na al'ada. A karkashin wannan wato Malam Sa'adi yake cewa a cikin littafin Minhaj as-Salihin, yana cewa wato idan jinin mace ya zamanto wato mutabbaqa, ma'ana kullun tana cikin jini ko kuma baya yankewa, to a wannan lokacin za a bata hukuncin jinin mustahaba, wanda take jinin istihaba ne. Shi yasa muna karanta a fiqhu duk lokacin da mace ta wuce wannan zada salasa ayyamin malum zuwa 15 yawman din, aka ce in ya wuce to ta zama mustahaba. Akwai kuma bayanin cewa idan mace wannan jini yana zuwa ya dauke ba tare da tabbas ba, yau ya zo lokacin da ta saba ne ya dauke, gobe da ya zo sai ya kara kwana 4 ko 5, jibi ya zo sai ya dauke a inda ta saba din, yana mata wasa, to ba za ta ce kullum za ta dinga yawo ba, sai ta zauna al'adanta da ta sani ta sama wa kanta sauki, duk lokacin da ta yi wato wannan kwanakin shikenan tana cikin jinin al'ada, kwanakin wato tsarkinta kenan, tunda an san jini yana mata wasa. A cikin mata an samu matar da duk wata jini bai yanke mata, sai ta yi wata 6 jini tana tare da jini, to wannan ya za ta yi ibada? Za ta yi ibada ne idan ta koma asalin al'adanta kafin matsalan nan ya same ta. In kuma tun farko abin ya fara mata da matsala, sai ta yi amfani da irin al'adan sa'anninta. Yawanci mata da suke wuri guda nawa suke yi? Yawanci suna yin kwana 5, yawanci suna yin kwana 7. To sai ta ɗauki kwana 7 ko 5 ɗin a wata, shi ne kwanakin hailanta, ba ta yi sallah ba, ba ta yi azumi ba. In wannan kwanakin sun wuce, sai ta yi alwala, ta yi wanka, ta yi ibadanta. Ba za a ce kuma sai duk sallah sai ta yi wanka ba, wannan ba shari'a ta ɗora mata ba, in tana so za ta yi. Amma jinin ta ɗin na cuta ne, kuma jinin cuta bai hana ibada, ba abin da yake hanawa, sai da mutum shi ne ya ce a bai ya so wannan gare shi, amma ibada kam za a yi ko da mutum mace tana cikin wato jinin cuta. An samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam matar da wato kullum ma saboda jinin baya tsayawa ma har ta yi abin da take zama a kai, wanda saboda jinin ya dinga sauka a kai, kuma haka take ibadanta. Saboda haka wannan shi ne yanayin da mace in ta ga kanta cewa jinin ba zai tsaya mata ba, to kar ta ce ita za ta bar sallah kwata-kwata, a'a, za ta ɗauki adadin kwanaki wanda inda tana lafiya ne take kiyayewa, to sai ta yi amfani da shi. Shine malake cewa faqad amarha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha fa in lam yakul laha 'ada fa ila tamyizha. Shine mace sai ta koma al'adanta da ta sani in abun ya dinga zuwa mata, malam jini na ya zo yau kwana 7 ya wuce, ya kwana kaza ya sha 15 bai tsaya ba, to idan yana yin haka baya tsayawa, sai ki koma al'adan ki da kika sani na kwana 7 ko kwana 5 ki dinga yi kina ibada a sauran, ko kuma kina iya bambantawa, wata in jinin al'ada ya fara mata a farkon lokacin al'ada kwana 1, 2 zuwa 5 ɗin da ta saba ko 7 da ta saba, za ta ga jinin yana da ƙanmi, yana da duhu, kuma yana da wato wannan akwai kauri, akwai ƙarni, akwai duhu. To in haka ɗin ne, sai shikenan bayan kwana 7 sai ta ga jinin ya yi wawo haka, ya zama ba kauri, ya zama ba wari, ya zama to kenan wannan yanzu ta gama jinin haila, ta shiga jinin cuta ne, sai ta yi wanka ta yi ibadanta. Bambanta wannan yana da muhimmanci. Wani lokaci haka kawai mace za ta ga jini ba lokacin al'adanta ba ne, jini zai sauka mata, to wannan da zai sauka ya za ta bambanta? Don takan yi ko wani ciwo ne ko wani bugewa ne, wani abu mai kama da haka, ko kuma mace tana da juna sai ta ga kawai saboda wani abin da ya faru da ita, ko na tuntuɓe ko wani abu ko na tsinkewar zuciya, dai za ga wani jini ya sauka haka light haka, ba mai haske haka, wato ba mai kauri ba, to wannan ba za ta kula da shi ba, wannan jini ne na ciwo, kawai ta yi tsarkinta ta ci gaba da ibadanta. Wannan shi ne, to idan tana bambancewa sai ta koma ga wato launin bambancin da take amfani da shi. Idan ta kasa bambancewa ba ta kuma da al'ada wanda ta saba, to anan shine za ta koma fa ila adati al-ghalibati, wato ga al'adan mafi yawan mata nan za ta koma. Sittata ayyamin aw sab'a, kwana shida ko bakwai shine yawancin mata suke al'ada, biyar shida bakwai, biyar shida bakwai, to sai ta tsaya a tsakanin wa'annan kwanakin tana lura da wato wannan dinta. Shi jinin cuta dai shine hiya allati istamarra ma'a haddam bihaythu zada ala damil haidi, wato shine jinin da ya karu ya ki tsayawa har ya bar wato kwanakin da ta saba na al'ada ya wuce, wannan shine jinin cuta. To jinin cuta kuma shi yana faruwa ne ta gefen wato wannan irq, wannan jijiya, daga ne yake faruwa ba shi daga cincin mahaifa ba ne. Shi yasa za ta ci gaba da ibadanta sai ta nemi magani. Mun faɗi sifofi guda uku da ake gane jinin haila ba. Wajen launi shi yana da wato duhu na istihaba, yana da ja haka. Sannan kuma jinin haila yana da kauri, wanda ba na haila ba, ba kauri. Jinin haila wato yana da ƙarni, wari. Jinin haka bai da wari. Wa'innan suna abin da ake bambantawa. Kuma at-tajammud zai yi gudaje, wani lokacin ma zai sauka a gudajen, to wannan jinin haila kenan. Amma jinin da ba na haila ba zai sauka ne a sauka haka, sai bayan ya sauka ne inda ya taru zai zama yayi kauri, amma a hakan ba zai sauka a gudaje ba. Amma shi na haila yakan sauka a gudaje, a gudaje ma. Wannan yana daga cikin abubuwan da ake bambanta su da shi a hakan nan. Wa iya.
Ko kuma yana da bayani wannan na kusan boyi jiya.
Tambayi Eva, akwai tambayi jiya. Wannan taimako ne da aka kawo na kuɗi 80,000 aka bani akan ya shiga asusun marayu. Insha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Bayan Allah suna turawa, na ga wata mata tura 100,000, wani ya tura 500,000, 1,500. To Allah ya saka musu da alkhairi.
Mata ne suke yin
mata, wallahi 100,000 na mamace ce ta tura.
Mazan namu kashi yana karin.
Ah, suna yi maza, masha Allah suna yi.
Na'am madam.
Okay. Kowa yana yi, amma mata kam suna ba da mamaki. Jazakumullahu Allahu khaira. Kowa yana yi.
Na'am.
Don kana zaune kawai sai kaga ya shiga wani, wannan daga wani ne.
Na'am madam.
Da abun kira ne ma da na kira suna, amma tun da sun yi saboda Allah ba sa so a san sunansu. Amin ya rabbal alamin. Wannan take cewa ta zauna karamin ciki sai jini yana dan sauka, wannan sai ki je ne asibiti ki nemi magani. Wannan ba jinin haila bane, wanda kin fara zama ciki yana yi, to akwai buƙatar ke kula da lafiyanki, ko cikin bai samu zama sosai bane, wani lokacin ma ko yana so ya faɗi ko wani abu mai kama da haka. Garzaya likitoci su ganki a san me ya kamata a yi a kai. Wannan tana tambaya akan idan mutum ya yi rabbana na alkur'ani, shin za su kara wasu addu'o'i ne a kai ko kuwa? Eto, rabbana na alkur'ani addu'o'i ne wanda annabawa da sauran bayan Allah suka yi. Mutum zai yi karatu da su ya roki Allah. Amma ba dukkan rabbana ba ne. Don akwai rabbana da 'yan wuta ne suke faɗa. Kamar rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, rabbana atihim dhi'faini, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Kaga wannan ƴan wuta ne suke faɗa a cikin wuta, sun bi manyan su ne suka batar da su, kuma suna cewa manyan ma Allah ka ƙara musu azaba. Ko su ce rabbana ha'ula'i alladhina adalluna fa'atihim adhaban dhi'fan minan nar, Allah wa'innan su ne suka batar da mu ka ninka musu azaba. Ko masu cewa Allah ka fidda mu daga ciki ya ubangijinmu, in mun koma sake aikata laifin namu ne azzalimai. To kaga wannan duk rabbana ne a cikin Qur'ani. Kuma Allah yana mana hikayan abin da suka yi don kar mu je mu fada a ciki. to wayannan rabbanoni ba za a yi su ba, amma in karatun Qur'ani kake haka za ka zo zaka karanta. Amma da sunan bari in zabi rabbana don in roki Allah da rabbana, to wayannan rabbana nin ba za ka sa ba. Sannan kuma wadatuwa da rabbana da aka samu a cikin Alkur'ani, wani lokacin ka faɗi rabbana din musamman in ka sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar, ya tara maka alkhairai duka na duniya da lahira. Sai dai kuma in kana da wani abu da kake so ka ayyana ka ambata, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'o'i kamar Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi wa ja'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Annabi ya wayanna addu'o'in bayan rabbana din daga gare shi muka samu, ko ko Allahumma khfini bi halalika an harami ko ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith, da sunan addu'o'in sunna barzak Allah ya yawa da su. Sawa'un na bayan salloli ne ko na safe da yamma ne ko na dalilin wasu abubuwa da suka faru ne ko kuma haka kawai dai mutum ya dinga addu'a da su, to ko kaga suna da yawa. Saboda haka ba zan ce mutum ya takaita daga rabbana na Qur'ani ba, in na Qur'ani ne ma ga yadda muka yi bayani. Sannan kuma yana da kyau a hada da na sunnoni ma a hada da su, in ma mutum akwai wata buƙatar da kake da ita wanda babu nasin da ya ambata ma, baki ba kana iya ka ambata wannan buƙatar taka ko da yarenka ko da larabcin.
Na'am.
Na'am. Najin su ne tambayoyin da suke waje na.
Na'am. Sai akwai buƙatar da muka take cewa mana tana da ima tana jini amma kuma za ta yi zuwa filin tahajjud ta zo ta kana ta gefe da addu'a.
Ba a wannan an faɗa a cikin tambayan ko? Amma ban rubuta ba.
Na'am. Shi
an faɗa. Ba a zuwa wurin tahajjud mace da ba ta sallah ta manta za ta yi a gida. Zuwa tahajjud na mata ma dole a kiyaye ai kafa kafa, saboda yanayin da mata suke fita gaskiya akwai wuce iyaka. Wata za ta fita da ado, wata za ta fita da turare, wata za ta fita da yara su zo suna kuka ko suna wasa, wata za ta fita ta zo ta miƙe tana bacci. Ga sunan dai wanda ya kamata a abin nan a gyara. Amma ba mace ba ta fita sarwallin sallah ta tarawihi ko tahajjud don ita ba ta sallah ta zo ta yi ba. Kawai abin da za ta yi an yaddar mata ta yi azkar ne, za ta yi azkar, za ta yi salati tana zaune haka banda karatun alqur'ani. Wannan shi ne. Amma filin idi wannan nasi ne sarih daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa mace za su fita a amara nabi sallallahu alaihi wa sallam kuyyad an yakhrujuna ila musalla al-eid, wato ya umurci mata da ba sa sallah su fita zuwa filin idi. Sai kuma a sudin man suka fita kaje waliyanta wali ya'tazilna al-musalla, za su guje wato za su nisanci wurin sallah. Sai ina aka idar da sallah sai su tashi su zo na cikin jama'a don su yi tarayya a cikin addu'a da ake yi. Wannan kadai zai nuna mana muhimmancin addu'a da ake yi na idi, tunda har Annabi ya ce mata da ba sa sallah ma su je su yi tarayya da musulmai a cikin wato sallar idi. Kuma wata ma da Annabi ya ce mata su fita sallar idi, ɗaya daga cikin matan ta ce ya Rasulullah ihdana, wato ɗaya daga cikinmu su matan kenan ba ta da abin da za ta lullube jikinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ara a wajen kawarta, ta'ara a wajen yar uwarta. Kaga ba ta da zani ma da za ta lullube jikinta, Annabi ya ce ta yi aron zani ta je filin idi. Kenan akwai amfani na zuwan mata filin idi. Shi ma dai in za su fita a bisa tsarin da addini ya shimfiɗa. Duk fitan da mace za ta yi in ta sa turare, to sabon Allah za ta samu ba lada ba. Duk fitan da mace ta ɗebi kwalliya ta fita, to zunubi take yi ba neman lada ba. Kuma duk fitan da mace ta yi ba ta da ladabin tafiya, za ka ga mace ta fita tana tafiya a tsakiyar titi tana surutu an ɗaga murya, in an gamu da maza sai dai mazan ne za su kauce su bada hanya ba ku matan ba, to wannan fi ma tafiyan bai dace ba. Ya zamanto dai akwai ladabi na musulunci da ya koya mana wajen tufafin da za a sa, ya zamanto turbani ne mai wadata mai yalwa, baya siffanta jiki, baya dauke da launi na jan hankali, baya dauke da wato wani abu na jin ko kamshi, wani abu wanda zai ja hankalin mutane. To wannan su ne abin da ya kamata a lura.
Na'am. Masu wa'ala su shirin Ramadan Mubarak, lokaci yayi za ku go ku yi tamba ni ka tamba ku ba da malam anan mun duna mu su ne 08 2 4 7 7 9 1. Akwai 09 3 6 1 7 7 9 1. Akwai kuma 07 08 7 7 7 4.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina tambaya na shine.
Ina kuma masu koyon hadda, in abin hadda Islamiya kuma yayin da bamu da sarki, zai mu dauka Qur'ani da ya hadda ni.
To. Kidan saurara. Assalamu alaikum.
Wa
alaikum salam. Bismillah.
Mala tambaya na shi. Wani yana haddisi sana'a ko tsuna shi ne ba su da sanwa ya amfani da abin da ya bayar.
To,
kidan saurara.
Yo.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah.
Naam. Tambaya, okay, to. Na najika.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah.
Wa alaikum
salam. Bismillah.
Wa alaikum.
Marhaba.
Ana
Rabia. Na ji kana tambayan ka.
Ya
gaja. Ha, ga tambayan ka. Bala ji gaja ji tambayan ka gaba daya.
Yawa, ina da tambaya.
Yawa, na'am.
Tambaya na shi ne, ana mu mutum gashi kuma inda yake canza misali ya kashe tara kudin da dawa yayin kawai yanzu a inda yake kuma ba shi da wani abu da zai karu ko mata yayin ya tara abin da yake rubin shi an nuna bar shi kaman sadaka ya din ji mun ce ko ya zo ne ko ba zo ne jiwa
to kadan tsora da
kuma tabbaya na biyo ce a don da yake da party
na me addu'a me
kana ji kana ji kana ji me mai tambayan ka
addu'a me
addu'a da ke na yi
taji
to kada saurara
to
assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah.
Na'am.
Mai tambaya ne shi ne ina da marayu amma ana taimaka mana da irin kayan abinci zai yi in ya dafa irin ta in ba mu fuskar ta.
Abincin don marayun aka kawo?
Na'am.
Don marayun aka kawo?
Eh, ana ta mana ne irin ana taimaka mana da shi. To zai yi idan
shikenan kidan saurara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Shi kwa da kake ji
eh
to
na ji kamshi wani abu ne da shi ma ya shiga harniya
na to
ko kuma da bayana
ku na'am
wanda ya magana mutum da azumi dole shi ma sai yayi azumi na
ramadani to kuma to assalamu alaikum. Rejenki, kina jira? Kashi rejenki, okay, gebe, ba ma jinki sosai. Yawa, alaikum salam, bismillah.
Gaskiya malamai ba su ba da wannan fatawa na mai koyon hadda za ta yi tilawa haka ba, wanda suka hana ɗan suna kafa hujja da hadisin in kana fihi shay inni la uhillu alqur'ana lil ha'ili wala lil junubi, wato annabi ya ce ni ba ni halatta qur'ani ga mai haila ko mai janaba. Saboda haka sai in abun ya kama kamar wajen istidlali, wato wajen kafa hujja ko wani bayani ko kuma neman tsari, to wannan mutum zai iya karanta wani yanki aya ko mai kama da aya. Amma a zauna ana tilawa, wato don kar a manta, wannan kamewa din ya fi. A kan cewa za a yi tilawa. Akwai bayanan malamai kama mas'ala ce wanda babu nasi sarihi a kai, sai a duba wanne ne wanda akwai nasi din. Nasi ya hana mace ta yi wannan, to wannan kuma lokacin za a bukata ce ta kai a yi haka. To sai wasu su ga cewa bukatar ta kai larura, saboda haka za a kaddara gurgurun karfi a ce za ta yi don karta manta hadda wani abu. Amma rashin yi din shi ne aula. Insha Allah, in ya so bari sai mu zo mu sake tafsiri a kai. Wannan kuma na cewa tana samun sadaka ne daga wanda dukiyarsa haramtacce ne. To in dai haramtaccen tsantsa ne, ba ya da wata hanya da yake samu sai ta haramun din, to a kauracewa sadakansa. Wannan shi ne, tunda dukiyar tasa haramun ne. Ko ya sadaka ma, Allah ba zai karbi sadakan ba shi ma a gare shi. Ko ma wani ya baiwa ma, tunda haramun ne Allah bai karba. Amma idan mutum yana da wasu hanyoyin da yake samu na halal, amma kuma yana taba wani abu na haram, malamai suka ce wannan ba zai hana ya mutum ya karbi abin da yake bayarwa ba. Amma tsantsan ne a nisance shi, a nuna masa cewa ko wannan din Allah zai sa ya bari. Mu wato yawanci mujamala ne yake damunmu. Muna ganin karin ran mutum ya baci. In na ke karba ransa zai baci, sai a ce aka yi hakuri fa, wannan sana'ar da kake din ba zai yi an karbi abin da kake ba, to zai ji ba daɗi a ransa, to ya je canza sana'a in yana so a karbi abin shi. Wannan yana tambaya cewa mutum ya dinga addu'a la ilaha illallah daidai ne ko yaya? Kwarai kuwa daidai ne ka dinga la ilaha illallah. La ilaha illallah kalma ce, jumla ce mufida, wato ka tabbatar da kalmar tauhidi ne. Abin da malamin ke magana shi ne mutum ya kama sunan Allah guda ɗaya ya ɗauka yana ta ambatawa, kamar ka ce Allah Allah Allah, ko ka ce ya latif ya latif, ko kai baka tambayan abin da kake faɗa, kai dai kana ambaton sunan shi ne. Da kana ka faɗa ka roke shi, dama kana kiransa ne. Kuma Allah ya ce ku roke shi da sunayen. Mun karanta wannan aya a baya, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wato ku roke shi da sunan, kenan ka ambaci sunan sai ka faɗi bukatarka. To amma la ilaha illallah ita kanta addu'a ce mai zaman kanta, kalma ce da take tabbatar da tauhidi. Za ka iya kai da ita. Wannan kuma ya ci bashi ne a wani gari, yanzu ya bar garin wajen shekara hudu. Ya zai yi in dai wanda ka ci bashi a wajen shi yana raye, to za ka tashi ka je ka bashi bashinsa. Ko ka nemi adireshinsa, in dai za a same shi, ba ni da wayansa, amma shi din yana nan, yana nan, ka je. Kaddara bashin naka naira, bashin da ka karba naira 10,000 ne. Amma in ka ce za ka je garin ka je ka same shi ka bashi kudinsa, sai ka kashe 30,000. To wajibi ne ka kashe 30,000 din nan ka je ka biya shi bashinsa. Ko ta yaya. Musamman kuma zalunci. Dole idan hakkin mutum ne. Wannan shi ne fatawa da malamai suka yi. Lallai ne idan mutum ya ci bashi ko ya zalunci mutum, hakkin nan idan mutum har yana raye ba za ka ce a tafiya wurin yayi nisa ba in dai yana raye za a same shi ko za a samu magadan sa to kai je ko da zaka kashe kudin da yafi wannan din to dole ne ka biya wannan hakkin da ka bari ka je lahira a kama ka wanda za a ce za a kai sadakan kudin shine wanda ba za a same shi ba ko ka je garin baka san adireshin sa ba ya za ka yi ka same shi to wannan shine za a ce kai sadaka kai fatan Allah ya isar masa wannan kuma yana cewa addu'a da liman zai yi na kunut na sallah shin zai yi addu'a ne ko ya shiru idan imam zai yi addu'a kai kuma amin za ka ce wajen amin amma mu bambance ba ko ina bane ake cewa amin akwai wurin da ake yin addu'a sai dai mu yi tasbihi haka mutum yayi tasbihi ko yayi shiru kamar inda mutum zai yi wa Allah yabo da kirari kamar inna la yadillu man wali la yadillu man walita wala yaizu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala kaga wannan wajen yabo da kirari ne ga Allah to anan ba amin zaka ce ba
amin ake cewa
eh dama duk kalma amin ake cewa to amma amin wurin addu'a za ce amin wurin tasbihi kuma tasbihi ne shi wannan kuma na cewa akwai abin da aka kawo marayu kamar abinci aka kawo marayu shin za ta iya ta dafa ta bai wa makota a'a ba za ki bai wa makota ba sai dai za ki ci tare da su amma wanda ake in wani abu ne kuka samu naku ko naki wannan zaki ya bai wa makota amma an ce abincin na gashi a ba marayu to su din ne za a bai wa ke kuma kuna tare za ku yi ku yi amfani a gida amma ki dauka ki bai wa wasu wannan ba daidai ba ne in akwai naki a ciki sai ki bayar amma ba naki kar ki bayar wannan kuma ta yi maziyu al-asahu a cikin magana kan mazhaba idan mutum ya yi maziyu zai yi alwala musamman kuma maziyun da ba wai haka kawai bane ya zo kai ne ka kawo shi ka yi abin da ya zo dama an ce mutum yana azumi ya nisanci wannan abubuwan to in ka yi kwakwalo shi ya zo to wannan za ka rama azumi ɗaya aka ce amma baka sani ba ya zo ko ka zauna wani abu ne ka tuna ko wani abu ne ya faru da daddare sai kuma da safe ka gani wannan babu komai sai dai alwala ne babu kuma a wanke inda ya taba wannan kuma wani abu ya ji wato ta ji kamshin wani abu ko wani koran abu ya shiga makogoron kakaki zai fita wannan ba zai bata azumi ba koran abu ba zai bata azumi ba ko kamshin abu ba zai bata azumi ba haka kuma yi da mutum shi ma ba zai bata azumi ba sai dai yana bata ladan azumi ne mutum ya zauna ya yi da mutum ko ya zagi mutum to hadisi ya nuna ba ruwan Allah da barin shi da sha dai sai dai ba a ce ya rama azumi ba ya rasa lada ne wallahu alam na'am akwai lokaci
assalamu alaikum na jiya kana sallah
Marhaba.
To tambaya na shine malam. Yarinya ne shekara uku kenan shekara 12 haka. Annan dai ko duk ya dan fara da cikin alalu sun nuna zaki. Amma kuma gidan hanyar gobe da. To sai in mun yi ishar alalu ne ko ta alalu da rabata ta. Amma dai ne ga da haka aka da sai ta sai ta gori ta duka gori ta 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 ne ko an da shi ne ko ya ne ko ta. Sai al'ada ta fara. Ya da kare wannan abin da yake da ramalin sosuwa a shi ya tambaya na farko na biyu kuma mu ina daren addu'a ne a gare ku da kan da shin da nake tsara a cikin tsari inda da marayu da ɗan uwan ku da data ta shi musamman ya in ba mu sai yin namiji a kan da gaskiya ku ku sai a hanka da ina da ramalin sosuwa Allah ya shirya mu da su ta kan da su ne Allah ya rama hakuri da juriya da kuma iya rayuwa da ni a kan su
To tambayar da ta yi na azumi kan kwace ta ga alamar kirjinta ya wato nuna alamar cewa ta girma to tana azumi sai ta zo ta bari kuma al'ada ya zo za ta rama wannan azumin wayannan duka alamu ne na isa balaga ɗin ko kirji ko gashi ko haila ko na shekaru namiji ne shi nashi biyu ne ko in ce shi nashi uku ne shi nashi ko shekaru ko gashi ko mafarki to ita kuma nata da haila da mafarkin da gashin da kirjin da shekaru
na'am
saboda haka wannan azumi ta rama su
wata ne zama gaske kenan
tai magana tai akan yara marayu suna bukatan addu'a wajen tarbiyantar da su wannan shine abin da muka yi magana a duk lokacin da muka zo yanzu mun yi zama na biyu a masallacin Dagash game da abin da ya shafi tallafi na marayu mun yi zama biyu yanzu saura na daya ya zama uku insha Allah duk zaman da muka yi abin da nake gaya wa iyayen yara marayu na farko dai wannan jarrabawa ce Allah ya kawo kansu saboda haka su karba hannu biyu su yi hakuri cewa Allah ne ya jarrabe su da dauke mazajen su ya bar su da marayu to yara kanana kuma yaro ko da mahaifi yana da rai ma ya aka tsaya mahaifi yana nan ma ya je ya dawo ya ake fama balle kuma mahaifi ya rasu kaga dole a kara hakuri kan hakuri sannan kuma wajen daurawa yara talla nan ma mun yi magana ba sau ɗaya ba kada yara don a ce marayu ne ba su da abu a ce a zo a daura musu talla musamman maza ne ko mata maza a daura musu talla su je su daina karatu wasu ma ana sa su abin takaice ana sa su su je suna sace-sace kaga ba daidai ba ne don dai cewa ba za mu samu abin da za mu ci ba to wannan ana ɓata wa 'ya'yan tarbiyya ne kuma wani lokacin za ka ga iyaye wato sun fita ma sun bar gidan sun je wani waje ko kuma wasu suna aure su bar yaran su dan ta ga mace ta yi aure ta zubar da yaya ta tafi ya za su zo su lalace to kaga wannan ma illa ce saboda haka iyaye su kula da wa'innan jawani din na cewa yara a kula da karatun su ba abinda za a yi musu kamar a yi musu a ba su ilimi mai amfani kuma a daina fada yara idan suka yi abin da ba daidai ba ba zagi da fada ne zai gyara su ba addu'a ne zai gyara su da jan hankalin su da magaya musu magana mai daɗi wani lokacin ba laifi bane a ladabtar da su don sun yi laifin amma kar a wuce iyaka wata ba ta da kalami mai kyawu a bakinta kai kaza kaza ne kai ba za ka yi amfani bane kai har na bada misali na iyayen da suka yi addu'a kwanan baya na fada nan wanda Allah ya ansa wannan addu'ar saboda haka ya'ya ku yi musu addu'a ku yi musu fata na gari ku ja su jiki kuna gane su wane ne abokanansu in ba mutanen kirki ba ne a hana su kuma yara kar a nuna musu so matuka ta yadda ma ba za a yi a yi musu fada a kan kuskurensu ba wannan ma kuskure ne dole mu gyara Allah ya datar da mu Allah ya gafarta mana da ita da sauran masu marayu muna roƙon Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da su bisa tabarkin sunna Allah ya gafarta mana ya gafarta ya yi mu da malamin mu bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله